الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau sha biyar ga watan Ramadan, hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara ta 1445, wanda ya yi daidai da 25 ga watan March, shekara ta 2024 miladiya. Muna ci gaba da karatun mufassarar Al-Qur'ani mai girma, za mu tashi a aya ta 78. A cikin suratul ma'ida fadin Allah subhanahu wa ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله سبحانه وتعالى يتي الله أنتي ودن دسك كادو تيبه بنو إسرائيل أهلشن داود النبي داود عليه السلام دا النبي إيسى دم مريم kuma wannan la'anan ya faru da su ne saboda sabawa Allah da suka yi da kuma ta'addanci da suka kasance suna aikatawa a lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam wato Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana Allah ya la'anta amma sai Allah ya sa shi a sigan kinaya yace Allah anta kuma kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe yana la'antan ayyuka ne da sifofi yana la'antan ayyuka ne Allah baya la'antan zawat baya la'antan ɗaiɗai kun bayi wani ya la'ance shi sai dai mai aiki kaza saboda haka duk da ya gaya mana kafirai ne to amma sai da ya gaya mana dalilin da ya sa la'ana ya same su shine kasancewarsu sun saba kuma da ta'addancin da suke yi wato ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryama ana nufin Allah ne wannan la'antar a cikin Zabura da Injila mun sani Dawud shine littafin Annabi da Zabura shine littafin Annabi Dawud alaihi salam Injila kuma shine littafin Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam haka ana nufin a cikin wannan littafin Allah anci waɗanda suka kafirce saboda sabon Allahnsu shi kuma sabon Allah kala biyu ne akwai sabon Allah wanda yake tsakanin bawa da Allah ne akwai sabon Allah wanda sabo ne kuma zai kai zuwa ga cutar da wani bawa to sabo wanda zai zama ya kai zuwa ga cutar da wani bawa ya muni shi na daban ne domin shine irin sabon da yana bukatar neman gafaran wannan bawan kafin a yafe shi gode ga Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai dalika bima asau wato saboda abin da suka kasance suna yi na saban Allah na tsakanin su da Allah wato laifufukan su tsakanin su da Allah subhanahu wataala wa kanu ya'taduna kuma laifin su ya kasance yana wuce iyaka suna ta'addanci suna wuce sabo tsakanin su da Allah har su kai zuwa ga ta'addanci akan wasu bayin Allah wal iyadu billah lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun
kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu
kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu sun kasance ba su hana juna akan aikata mummunan aiki ba su hani ga juna akan mummunan aiki kai co da abin da su kasance suna aikatawa mun yi magana a baya akan illan rashin hani da mummunan aiki mutum ya zama yana da ikon hani domin wannan kamar yadda muka faɗi sifa ne na malamai, sifa ne na malamai. Malamai su ne aka sani wajibin su, sun sani marra amin da munkarin mun yi bayani a baya. To malaman nasu ko da yake anan aya ta nuna can an ce laulayan hahumur wata kasancewa mutum yana laifi ba kadai dalili ne na cewa shi ba zai hani akan laifi ba, domin an ce ne kanu la yatana hauna, sun kasance ba su hana juna. To kai gaba ɗayan suna cikin laifi, to har da gaba ɗayan suna cikin laifi wajibin sashin su ne tsara gashi. Wannan wajibci ne na shari'a, wajibci ne na shari'a ko da yake akhlaqiyan wato babin abin da ya dace da tarbiyya. To bai kamata mutumin da yake cikin laifi ya shagala da waninsa ba, ya kamata in mutum yana cikin laifi ya yi ƙoƙarin hana kansa wannan abin da yake ciki, maimakon shagala da wani ya hana shi. To amma dai shi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wajibi ne akan al'umma gaba ɗaya, wanda idan da za su bar shi gaba ɗayansu dukansu za su zama masu laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa dole ne a samu cikin mutane kamar yadda dai muka bayani a baya, masu umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki. Idan ba a sami wannan ba, to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yin fushi ko ya shiga ya haifi ya samar da la'anansa a cikin wannan al'umman, kamar dai yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a nan a kan Bani Isra'ila, kullum muna faɗi ba mai nisa ba ne kuma a kan al'ummunmu. Idan muka aikata irin abin da Bani Isra'ila suke aikatawa, ya zama ba ma hana juna a kan mummuna, ba ma umarni wa juna a kan kyakkyawa, kuma alkhairi ba zai bushe cikin al'umma ba, matuƙan tana umarni da kyakkyawa, tana hani da mummuna. Kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alu. Wannan ayan ta zama asali a cikin wani hukunci mai girma a ilimin fiqhu da ilimin aqida da ilmu madai. Saboda muka lura aya ta ce sun kasance ba su hani a farko, ko a ƙarshe kuma sai Allah ya ce kai ce da abin da suke aikatawa. To anan sai ya nuna mana rashin aikatawa ma aiki ne a wajen Allah. Ina fata an fahimta. Rashin aikatawa kala biyu ne. Akwai rashin aikatawa akan kamewa daga aiki. Ina son mu fahimci wannan. Kamewa daga aiki. An yi ma mutum umarni sai bai aikata ba. To wannan rashin aikatawa suna kiran shi alkafu. Suna ba da misali shi a fiqhu, kamar misali mutumin da ya ga mutum yana da abinci shi tare da shi ko ruwa, sai ya ga mutum yana kishi ya dame shi, kila har ya roƙe shi wannan ruwan, sai ya ana shi ruwan ya bar shi har ya mutu. Shin za a yi masa hukunci na ya kashe wannan mutumin, inda ya ana shi ana wani ya haifar masa da mutuwa? Ba a kira abin alkaf, watan in aikatawa. To malaman asha'ira da dama daga malamai da malaman malikiya sun tafi akan cewa kafu fi'li, watan in aikatawa aiki ne, saboda ganin anan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi aiki. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu, sai ya ce labisa ma kanu yaf'alu, ba ma kanu la yaf'aluna, ma kanu yaf'alu. Saboda haka aikatawa suke yi na wannan rashin aikatawan alkafu. To wannan game da ɗaiɗaikun bayi kenan mukallafa. Game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dama wannan hukuncin bayyananne ne. Saboda shi shari'a ne, idan kaffa an amri, to wannan abin zai iya zama sunna. Shi ne za ka ji malamai suna bambantawa, sai akwai abin da suke kira at-tarku ko turukun nabi ko at-turukun nabawiyya da kuma as-sunnatu tarkiyatu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sunnanta barin abu, da yana wani abu sai ya zo ya bar wannan abin.
kaga barin ya zama sunna kenan. Ina fatan mun fahimta. Illa sai mun san cewa to wannan wanne daga cikin ahkamu shar'iyya zai haukan shi, shin barin wajibi ne ko barin sunna ne ko barin mustahabi ne, wannan ya danganta. Amma dai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ya sunnanta barin wannan abin, to abin ya zama daga cikin sunna. To yana da bambanci da kuma cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama bai yi ba gaba daya, shi kuma hukuncin sa daban ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan abin ba, to kala biyu ne shi. Akwai abin da dalilin samuwar sa ya samu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba daya. Shi ne za ka suna cewa wujudul muqtadi wa intifa'ul mani'i, wato dalilin da zai sa a yi abin akwai shi, kuma abin da zai hana kaman sallar tarawihi. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da zai sa ba zai yi tare da jama'a ba dan kar a shar'anta musu ya zama sashin addini. To kaga ya faɗi mani'i din, ko ba haka ba dalilin da ya sa ya bari. Shi ya sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah sai sahabbai suka sami dalilin aikatawa, tunda ya faɗi me ya sa da bai aikata ba. Kuma hadisin da Aisha, laula anna qaumaka hadithu ahadin bil kufri ko la hadamtu ka'bata wa banaytuhu ala asasi ko ala qawaid ibrahim. Kada nan ya faɗi dalilin da ya sa bai aikata ba, me yasa sallallahu alaihi wa sallam bai rusa Ka'aba ya sake ginawa ba? Saboda mutane ba su daɗe da shigowa musulunci ba. Idan ya rusa a lokacin sai su ga Ka'aban, ana ganin girmanta Ka'aban, da ganin yadda muke ganin girman Ka'aban nan, ka san ɗan adam da abin da ya saba. A zo a ce za a rusa shi sai ya taɓa imaninsu. To sai ya faɗi dalilin da ya sa bai aikata ba. To tunda ya faɗi dalilin rashin aikatawa sallallahu alaihi wa sallam a nan, to idan dalilin ya kau, sai mai zama musuluncin ya zama ya sami ƙafafunsa sun tabbata a cikin al'umma. To shi kenan yanzu babu laifi, za a iya aikatawa kenan. Shi ya sa Abdullahi ibn Zubair ya yi ƙoƙarin mayar da ɗakin Ka'aba ala ƙawa'id Ibrahim ɗin, ya shigar da Idu Isma'il cikin ɗakin. Ko da yake kuma daga baya Hajjaj ya zo ya ƙara rusawa ya mayar da shi yanda yake kafin Abdullahi ibn Zubair, wata an mai da abin siyasa, tunda wancan gwamnatin yanzu an kayar da ita, to bari mu mai da shi yanda yake a baya ɗin. To sai a ɗin masu suka ce kar a mai da Ka'aba abin wasa, suka ce to a bar shi haka ɗin nan yanda wannan ɗin yayi, kada duk wanda ya so ya ce zai rusa ya mayar irin na wancan, sai kuma ya zama abin da za a riƙa wasa. Wato muhimmi dai shi, in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari, to malamai suna dubawa su ga da ya bari din akwai dalilin yi a lokacin sai bai yi ba. Idan suka ga akwai dalilin yi, sannan sai su ga to kuma da ya zama akwai dalilin yi, ba wani abu da zai hana a yi din. To idan ya zama akwai dalilin yi, ba kuma abin da zai hana a yi, kuma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, to sai malamai su ce wanda ya aikata wannan abin ya aikata bid'a. Nan ne nake so mu zo mu fahimta. Ina fata mun gane. Sai su ce wanda ya aikata wannan abin ya aikata bid'a. Saboda mene? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba, duk da kuma akwai muktadin aikatawan, kuma babu mani'in da zai hana a aikatan. Amma duk da haka bai aikata ba, to idan wani ya zo ya aikata a bayansa, ya zama abin da ya aikata ya zama bid'a. Amma in ya zama akwai muktadi ko akwai mani, babu muktadi afwan ko akwai mani, to shi kenan idan dalilan suka rushe sai ya zama babu laifi a shari'a, za a iya aikata wannan abin. To fain an aikatan a matsayinsa na bid'a har yanzu, to sai kuma ya hau hukunce-hukuncen shari'a da aka sani. Shin wannan bid'a mene matsayinta a shari'a? Abin da za a iya karɓa ne ko abin da ba za a iya karɓa ba? Ko dai galiban malamai, in dai ya zama da yawa daga cikinsu, in dai ya zama an sami muktadi wa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma an rasa mana, to shi kenan duk wanda ya aikata wani abu bayan wannan a cikin ibada, to shi kenan wannan abin ya zama bid'a a ganinsu. Ko da yake dai maganganu ne masu faɗi da tafasil, mun ba da misali da sallar tarawihi ko kaga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya yin raka'a 40 kuma babu wani malami din da zai hada ai raka'a 40 amma yayi raka'a 13 to muka ce Imam Malik yazo daga baya yayi kusan 40 37 ko 39 Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace abin yana da fadi duk wanda mutum yake so zai iya dauka ko yayi 11 ko yayi 20 din ko yayi 40 din gurgurdan lafiyan sa da karfin sa da yanda yake jin nishadi a cikin ibadan yanda yaji zai iya sai yayi haka din ina fatan mun fahimta duk daga ga wancan sharuɗan guda biyu sun samu din zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ba abin da zai hana ayi din so ala kulli halin wato ko an sami haka to anan ne kuma malamai za su zo su fara dubawa su ga a daidai ina za su aje wannan nau'in daga cikin nau'o'in bid'a din a matsayin sa na bid'a muhimmi dai anan kanu la yatanahuna an munkari fa'aluhu wato rashin aiki da wannan aya malaman asha'ira suka dogara na cewa al-kaffu fi'l saboda haka sai suka ce la taklifa illa bi fi'li Allah baya taklifi sai da aiki to ai kaffu a cikin yene ne matsayin sa suka ce shi ma aiki ne saboda gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi aiki a cikin wannan aya saraka firan
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا الله سبحانه وتعالى يقول ذاك قد داما دقى تكنسوا suna jibincin waɗanda suka kafirta suna tawallin waɗanda suka kafirta da bi isa ma kaddamar da kuma kusa kai cu da abin da rayukansu suka raya musu suka nuna musu an sakhitallahu alayhi Allah subhanahu wataala yayi fushi da su to bil azabihum qalidun kuma su suna masu dawama a cikin azaba kaga dai an dawo da maganan alwala ko alwala'u wal bara da kuka yi ta magana a baya an kara dawo da shi tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru abin da yasa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka yi ta maganan wala 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 saboda mun sani lokaci ne farkon ciwon musulunci dole mutum yana da alaƙoƙinsa yana da abokansa yana da zumunce-zumuncensa yana da kila babban abokinsa da shakiki wanda duk abin da ya faru shi zai fara ba labari ko shi zai fara tattaunawa da shi ko haka a cikin al'umma sai wasu daga cikin mutane haka kuma garuruwa ma suna da abuta tsakanin kabilu kabila kaza suna da hulafa a cikin kabila kaza suna da hulafa a cikin kabila kaza suna da alƙawarin zaman lafiya da kabila kaza to wannan shine ka'idan zamantakewa a lokacin sai musulunci yazo da musulunci yazo wasu sun musulunta amma da suka musulunta kuma waɗanda ba musulmi ba suna yanayi na kaiwa musulmi hari da yaki da sauransu to amma wanda suka musulunta masu raunin zuciya a cikinsu sai ya zama har yanzu manyan abokansu suna nan ba su musulunta ba don haka in suna zaune a wajen labari ana fira da sauransu sai su riƙa ba su labarin me ake shirya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake shirya yi me ake ciki saboda duk mutumin da kake da wala da shi ba mamaki labarai su riƙa tasarrufi ta hanyanka zuwa gare shi don haka domin tawwanan daular musulunci a wannan lokaci daga cikin mafi girman abubuwan da dole a dakatar da su shi ne wala'i ga waɗanda suke makiya wannan daular a cikin ɗaiɗaiku dole ne a tabbatar an dakatar da wannan wala'i wannan ƙauna ɗin
tsakanin musulmi da sassan waɗanda suke yaki da daular musulunci. Dole addinin musulunci ya kawo iyakar amin. In ba haka ba, shikenan duk abin da ya faru. Yadda kar mu manta kisan da muka bayar na Sayyidina Habib ibn Abi Balta ta Allah ya ƙara masa yarda. Kaga wannan alaƙar ce mai ƙarfi. Yadda shi ba wai kauna bane, yana tunanin waɗannan mutanen akwai dangantaka da zumunci da sauransu. Duk da a zahiri an ga mufassara za a yi kiran shi kamar ƙaunatin, amma ba irin wannan wala'in da shari'a ake magana ba. Don haka ashe dole ne shari'a ta iya kawo iyaka a cikin mu'amalan musulmi da waɗanda ba musulmi ba, mu'amalan da zai kai kamar yadda ya faru ne zamanin Banu al-Abbas. Zamanin Banu al-Abbas, kamar yadda muka sani, wato daular Abbasiya, bayan zuwan daular an yi yaƙe-yaƙe, an buɗe garuruwan Farisawa. Mun san babban jagoran rundunar Abbasi, mayaƙan Abbasiyun, daular Abbasiyun, wanda kusan ma rundunansa ce ta tabbatar da zaman daular Abbasiyun, ko Abu Muslim al-Khurasani. An tabbatar da daular Musulunci. To Farisa, wanda ita ce daula mafi ƙarfi a lokacin, ta faɗa hannun musulmi. Kaman misali, walillahi masalul a'la, kaman ka ce ne gari wanda yake da kaman kilomita, kaman gari ƙarami wanda da kuma mutane 100,000 sai su zo su karɓa wata daula wanda duk duniya ba daula mai girmanta, mai mutane kaman miliyan 5 ko kaza, mai girma, daula mai izza, sai su kwace ta. Abin da ya faru kenan lokacin al'umman musulmi suka kwace daular Farisa. To sai ya zama akwai wata zahira guda ɗaya. Daular Farisa nan karo manta, al'umma musulmi ba su da wata habara mai tarihi, wata civilization mai tarihi. Farkon civilization din su zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana shekara 100 kawai da wani abu. Daular Farisa tana da civilization na sama da shekara 1000 a lokacin. Suna da ƙarfin mulki, suna da arziki, suna da duk abin da ake nema. Amma ko da sun fada hannun musulmi, ga kuma ilimi na addini din ma, da sciences din, da falsafan, da ilimin addini din, falsafan addinin duk sun yi zurfi a ciki. Don haka sai ya zama munafunci ya yi ƙarfi ƙwarai. Da yawa a zahiri za su nuna sun musulunta, saboda daula yanzu ta musulmai ne, amma a ɓoye suna ci gaba da mumarasan tsohon addininsu. Dama abin da za a zata ne, a shi ya tashi, shi ya gada iyaye da kakanni, don haka sannan ya yi ilimi, ya zama abin da ya zama a ciki. Sai aka sami zahiran zandaka. In ka lura, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa munafukai ba, bai yi wa munafukai komai ba. Inda za a bi zahiri, haka misali, za a ce ya ɗansu saba wa sunna ne, ko ba haka ba? Ya kansu saba wa sunna ne, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu suna tare da shi a Madina, amma bai yaƙi kowanne ba. Aka ma roƙi ko zai yaƙe su, ya ce kar mutane su riƙe labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kashe sahabbansa. Da bar su. Wata rana wani ya taɓa magana, ya ce Allah ya la'anci munafukai kaza. Sayyidina Ali ya ce ai da Allah ya kashe su ya halaka su, ya ce ai da garin Madina ta yi rakwa-rakwa. Ma'ana suna nan da yawa a garin a lokacin, amma ba a yi musu komai ba. To amma sai ga waɗannan su kuma sun zo ba su da aiki. Daulatul Abbas sai binciken, ba ma wai mutumin da ya bayyana munafunci ba, a'a, imtihanin mutane, a riƙa gwada su har a tabbatar yaya yana da munafunci tattare da shi kuwa, koko ba munafunci. An same shi yana da munafunci, a kashe shi. Ba aikin da suka yi wa addini fiye da wannan, saboda yanayin zamanin da suka sami kansu. Inda ba su yi wannan ba, to da zanadika ɗin sun ƙara da musulunci. Shi ne za ka ji ana maganar su baramika da sauransu, waɗanda sai da suka yi matsayi har suka zama daga amirul mu'minin ne sai su, wasunsu. Amma a haka wasunsu suna ƙulla da wannan munafuncin da makirci ga daular musulunci, amma har sun zama kamar a ce prime minister. Da kaga babu wani wajibi ga daula a wannan lokacin kamar nemo irin waɗannan mutanen. shi yasa kaman al-mahdi da al-hadi wanda ya biyo bayan sa da ar-rashid ma wanda ya biyo bayan al-hadi din duka ba abin da suka shahara da shi kaman ganin cewa sun yi maganin a waɗannan munafikan wanda suka bayyana ko da yake kuma su ne ainihin abubuwan da suka taimaki daular nasu kamar yadda muka ce su ne wanda suka karamfi daular Banu Abbas din zamanin Safwan da Mansur da ya zo a bayan shi muhimmi dai wato yanayi da aka sami kai a ciki shi yake haddada ya za a yi mu'amala da mabambantan al'umma a nan wajen kamar yadda za mu gani yanzu da jin jinin ashaddan nasi a dawata kaga shi ma za mu yi bayani me ya sa waɗannan suka zama ashaddan nasi wa me ya sa waɗannan suka zama aqrabahum mawadda a yanayi ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa masalan wala da bara ya zama shi ne abin da aka fi muhimmantawa wane ne yake abuta da wane da wa mutum yake kaunata a wane ne yake iyayya da shi saboda zamani ne na yaki kuma ana son a samar da iyaka tsakanin al'ummar musulmi da waɗanda suke yakan al'ummar musulmi kada ya zama ma'lumat na al'ummar musulmi yana tasarru zuwa waɗannan mutanen tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru suna mun dai bayani akan wala din da shari'a take nufi da wala din da kuma koko da alakar da shari'a bata ana ba da in hakumullahu an alladhina lam yuqatilu da bisa ma qaddama lahum anfusuhum an sakhifa Allahu alaihim wa fil adhabi hum khalidun Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe su a kuma a suna masu tawama a cikin azaba Allah ya kare mu rauka
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون الله سبحانه وتعالى يا سوك سنجي sun yi imani da Allah da manzon Allah da abin da aka saukar ga manzon Allah alqur'ani fattakhaduhum awliya da ba za su riƙe su waliyan lamarinsu ba watan a wanda suka shaku da su ba walakin kathiran minhum fasiqun sai dai da yawa daga cikinsu fasikai ne wato suna imani a zahiri amma a haƙiƙansu suna cikin fasikanci Allah ya kare mu a nan wajen Allah subhanahu wataala yana nufin da sun kasance sun yi imani cikakken imani wato da imaninsu ya cika ba kore imani ne gaba ɗaya ba wato kore nufin imani ne hakikarin imani wato abin da ake nema daga imani da sun same shi kamar irin na can a arab qalat al arabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna wannan ba ya rufu imanin fi kullum ba su sami hakikarin imanin da ake nema da Allah ba su sami hakikarin imanin da ake nema da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ko da mun yi bayani dai a idan ya zama wato mala'in ya kai wani matsayi to zai kore imani gaba ɗaya zai kore musulunci gaba ɗaya ga mutum shine ya zama ana kaunan wanda ba musulmi ba a ko a ce harbi a dalilin abin da yake kai ba wai ya zama kuna da wani kauna ko saboda mutum ne mai gaskiya kana da wani soyayya ko girmamawa tsakanin ka da shi ko saboda amana ko zumunci ko makamantar wannan duk ba damuwa amma ya zama saboda batansa mutum yana son wani saboda wannan batan da yake yi kai wannan batan da yake kai to shine wala'in da shari'a cikin magana wanda idan mutum ya yi shi ya zama ya fita daga musulunci Allah ya kare mu Allah ya ce da sun kasance sun imani da Allah sun imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba za su riki waɗannan wanda suke kin Allah subhanahu wataala suke kin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin waɗanda za su yi wala'i gare su kullum muna son a dinga bambanta tsakanin wala'i da alaka wala'i da zumunci wala'i da girmamawa wala'i da adalci da sauransu duk waɗannan abubuwa daban-daban ne saboda adalcin Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani har yanzu bai ta'amimi wajen sifanta fasikancin ba sai ya ce mafi yawan su fasikai ne ko da yawa daga cikin su fasikai ne bai ce dukansu fasikai bane Allah ya ce na'am
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
mutane waɗanda suke da sassauci suke da kusanci cikin soyayya da ƙauna ga musulmi su ne waɗanda suka ce su Kirista saboda a cikinsu akwai kisisun akwai ruhban kuma su ba su girman kai a tace dan na ashadan nasi adawata lil ladina amanu yahuda wa da farko dai farkon abin da nake so mu fahimta shine a suratul zamaniya da ne ishara ta su a cikin halin rauni a cikin yanayi na rauni to hali na gaskiya baya cika bayyana ko hali na gaskiya baya cika bayyana yawanci in kaga wanda suke yayya da canji to masu amfana da halin da ake ciki su ne masu ƙarfi ko su ne masu ƙarfi to jaziratul arab a wannan lokacin krista ɗaiɗaiku ne krista ɗaiɗaiku ne ɗaiɗaiku sosai ma a irin a gari za ka sami gari goma ma ba ka sami krista ɗaya ba musamman a Hijaz ne a Hijaz ne kai sun ce ba jaziratul arab ba a Hijaz krista dai dai kuli inda aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu ƙarfi da mulki sune mushrikai da yahudawa yahudawa suna nan da wujud a wasu wurare daga ciki Madina ko suke da ƙarfi suke da wujud suke da mulki saboda haka babu mamaki dama su za su zama su suke ƙiyayya da kowane sabon abu. Duk da Yahudawan abin mamaki su ne ba waɗanda Allah ya ba mu labari wa kanun tam da safi huna ala ladina kafaru. Kala ma ja'u ma'araku kafaru bi. Su ne waɗanda da suke cewa manzo na nan yana zuwa za mu haɗu da shi mu yaƙe ku suna gaya wa mushrikai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da yake suna zaton zai zo a cikin su ne saboda yawan yanda banu annabawa ke zuwa daga banu Isra'ila da suka ganshi ya zo ba a cikin su ba ko ko dai kawai da ya zo din sai ya zama dalilin butunci da kafin cewa dan me ba su ba dan me ba daga cikin su ba daga a sunatu zamaniya a wannan lokacin kana hannun ka mushrikai ne da Yahudawa shi yasa suka zama su suka fi adawa da canjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma Kirista masu rauni ne ko a lokacin da ma ɗaya bai ku ne don haka sun ji da kansu ma suke yi ba magana ce ta su shiga cikin siyasan a ƙarfi da galaba da sauransu don haka sai ya zama su a sun yi musalama da addinin musulunci wannan dalili sannan daga cikin dalilai kuma yawancin wanda suke zaben addinin kiristanci a jaziratul arab a wannan lokacin a Hijaz da lokacin ma gaba ɗayansu ba addinin mun sami iyayen mu suna yin kai ba a'a neman gaskiya yake kokarin yi dan ka san dama mutane malamai suna cewa wato mutane kala uku ne a wajen kira wanda za ka kira zuwa ga gaskiya ko ya karɓa ko kar ya karɓa biyu daga ciki babu sa rai a cikin muhuwan karɓa sai dai in Allah ya nufa da wanda ba tunaninsa da hankalinsa ya shiryar da shi zuwa abin da yake kai ba kawai yana kai ne saboda ina wajen na aba'ana ala ummati wa ina ala atharihim yana kai ne saboda haka ya sami iyayensa ba wai tsayawa ya yi tunani akan wannan hanyar da dacewanta ba to irin wannan mutumin mutum da ba da hankali da tunani ya isa zuwa ga abin da yake kai ba, to karka tunanin hankali da tunani zai cire shi daga wannan abin da yake kai. Mutum na biyu, mutumin da yake amfana da wannan abin da yake kai. Bokaye, shuwagabanni, wanda dai suke amfana, wanda an ce bokaye a zamanin da kafin musulunci, ana nufin shuwagabannin addini na ma'abuta, kamar ka ce malamai, amma na waɗanda ba musulmi ba kafin musulunci, su ake kira bokaye. To bokaye da sauransu waɗanda suke amfana da kafircin kafirai ɗin, to irin waɗannan su ma ba su cika karɓan shari'a ba, saboda shari'an zai cutar da matsayinsu, zai sauke matsayinsu. Mun sani dai manyan Quraysh ko masu cewa la unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim. Allah ya ce ahum yaksumuna rahmatar rabb.
Allahu akbar.
Suna jin cewa dan me wannan zai zo, koko dan me za su zo yanzu shike nan sai a ce da shi a yanda yake jin kansa da talaka almajiri su zo su zauna waje ɗaya, ila ma a ƙaddamar da almajir a kansa, yanda sayyidina Umar yake yi ko radiyallahu anhu, in ya zo yana da baki sai ya riƙa ganinsu ba wajen matsayinsu ba, kaga kamar abu da matsayinsa, amma sai ya zauna yana jira sai Usama Tunu Zaid ya gama. Sai an gama da Usama Tunu Zaid, sannan za a kula shi misali, saboda mene? Saboda wannan ya riga a musulunci, ya fi dauri a musulunci, inda maulani baban shi bawa ne, intaccen bawa ne, ba ta sun mawali ne, to amma musulunci ya ɗauka su, sarakunan kuma musulunci ya maida su matsayinsu don ba su, inda sun karɓi musuluncin sun taimake shi tun farko, da sai su zama ƙina a cikin saful awwal ɗin, kamar Uthman ibn Affan ya fito daga family mai girma na wannan Banu Umayya ɗin, kuma musulunci ya ɗauka shi, saboda ya ɗauki musulunci shi tun farkon musulunci. To haka dai sai ya zama ba za su karɓa ba, domin suna ganin karɓansu zai rage musu wannan matsayin nasu. Ya ce mutum ɗaya ne kawai a cikin asnafin mutanen da ake muhabbaba da su yake saurin karɓan gaskiya, shi ne wanda neman gaskiyan ya kai shi zuwa ga abin da yake kai. Neman gaskiyan yake yi sai ya karo da wannan abin sai ya karɓa. Kamar irin wannan waɗanda suke ta hannu a kafin musulunci ko? A irin waɗannan suna saurin karɓan gaskiya in suka sami jin dama neman shi suke. To su Nasara, duk wani Kiristan da za ka gani a Jaziratul Arab ko Afwan ba a Hijaz a wannan lokacin, to za ka samu cikin irin waɗannan wanda neman gaskiya ya kai su suka karɓi abin da suka karɓa. Don haka in suka ga musulunci sai su saurin isani gare shi, su saurin karɓan shi. Shi yasa kuma suke da watan mawadda da soyayya zuwa ga wanda suke musulmai. Wala jiddan aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu wal ladina qalu inna nasara. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi dalilai uku na dalilin kusancin su ga musulmai. Yace dalika da annabin kisisina wa rubanan wa annahum la yastab. Saboda su a cikinsu akwai kisisi, wato kisisi su ne malaman Kirista, ruban kuma su ne ubad masu ibadan Kirista. Kamar yadda a cikin musulunci ma da za ka sami wannan inshibar ɗin, a ƙa'ida bai kamata a sami inshibar ba, malami da mai ibada ya kamata ya zama abu ɗaya, amma ko a musulunci an sami wannan inshibar ɗin tun zamanin farko a tsakanin ubad da fuqaha, wanda ya haifar da abubuwa da yawa da saɓani mai yawa a cikin tarihin musulunci. To su ma a cikinsu akwai irin waɗannan, akwai kisisi waɗanda suke su malamai ne, akwai ruban wanda suke su masu ibada ne, wanda suke inqita'i zuwa da Allah don ibada kawai akan abin da suka yi ta. To duka waɗannan mutanen suna zama dalilin da Nasara suke da sauki, wa annahum la yastaghfiru, kuma su mutane ne da ba su girman kai. Waɗannan sufofin idan ya zama cikin al'umma, akwai malamai, akwai masu ibada, sannan ba su girman kai, to ana fatan su zama masu sauƙi ga abokin zamantakewansu, ko da ba addininsu kai. saboda Allah subhanahu wataala ya faɗi dalili su kuma malamai suna cewa al-illatu taduru ma'al ma'lul wujudan wa adam wa al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adam idan aka ce ga hukuncin abu sai aka ce amma ga dalilin da yasa wannan abin ya sami wannan hukuncin to idan dalilan suka zama ba su to ba hukuncin ba zai ci gaba da zama ba saboda akaban mawaddatan dinnan yana nan ne idan da waɗannan sharuɗan guda uku da Allah subhanahu wataala ya ambata dalika bi anna minhum kisisina wa rubanan wa annahum la yastadbiru idan ya zama sabanin haka to ba dole a same su kuma akaban mawaddatan masannan kamar yadda muka sani duka dai wannan hukuncin aglabi wato hukunci mai rinjaye ne ba yana nufin duk da kaga ba yahude kawai makiyayin musulmi ba ne duk inda kaga wanda mushriki makiyayin musulmi ba ne ba dole haka yake nufi ba yana nufin mafi yawan su ka'ida ce ita kuma ka'ida duk inda ta zo tana magana ne akan abin da yake mai rinjaye kaga za ka iya samun ba yahude amma kuma abokin musulmi karka tuhumi yanzu qadiyan falastin misali qadiyan falastin muna yawan ba da misali da ita da yawa daga cikin masu taimakon qadiyan masu tsayawa tare da falastinawa kuma da gaske har an sami wani ma da shi krista ne ko wanda ya san addinin sa baki da ma atheist ne wanda shi saboda tsananin damuwa ma har kashi kansa yi ko watsa wa kansa wuta ya mutu saboda kawai ya sa a gane wani hali mutanen falastin suke ci ko da wannan ya zaka yi ka ce munafiki ne kai yake ana munafunci da mutuwa ne ba a munafunci da mutuwa ba wanda zai kashe kansa don wai yana munafunci shi munafiki saboda san rayuwa yasa yake munafunci ina fata mun fahimta saboda san rayuwa yasa munafiki ke munafunci ba zai munafunci ya mutu saboda yana munafiki ba dan haka ashe akwai wanda da gaske har zuciyarsu suna son ai gaskiya suna son ai adalci wannan yasa kuma kullum kuke nuna wa ƴan uwanmu qadiyan falastin mu fahimce ta a matsayin qadiyan adalci da zalunci ba qadiyan musulmai da yahudawa ba dan ta zama qadiyan musulmai da yahudawa na'am qadiyan musulunci ne da kafirci saboda musulunci shine adalci amma qadiyya min al asas dan kaddamar da ita da duniya to mu gane qadiyya ce tsakanin adalci da zalunci waɗanda ake zalunta da abin da ya wajaba a yi na adalci a matsayinsu na ɗan adam kafin komai wannan zai taimaka duniya ta fi ganewa kuma mafi yawan wanda South Africa da ta je ta kaddamar da ƙara a kotun duniya ta bi ta tabbatar sai da aka yi idanun Isra'ila ai ba don Falastinawa suna musulmi ba ne don Falastinawa suna waɗanda ake zalunta ne suna son su tsaya tare da musulmi wato wanda da ake zalunta dan insafinsu da karɓar musu haƙƙinsu to dan haka wato dai wannan ka'ida ce aglabiyya raji'a amma ba ya nufin ba za a sami ɗaiɗaiku a cikin waɗannan wanda suke ta'aqub tare da musulmi ba ko kuma ba za a sami ɗaiɗaiku a cikin waɗannan wanda suke tsananta ƙiyayya ga musulmi ba
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين a zamu tsaya haka nan insha Allah zamu tashi daga nan a gobe in Allah ya yarda akwai dan uwa da aka ce yana son ya musulunta amma ba sai an haska shi ba don Allah ni ba na son tallata abu ya tsaya daga nan inda yake a ka faɗa masa kana jin Hausa to a kana so ka musulunta kai dai ga kanan babba ne tabarakallah ba yaro bane balle a ce wani ne ya ci da staka a cikin karɓar addinin musulunci alhamdulillah kuma ina fatan ba kwaɗayin wani abu ne ya sa kake son shiga musulunci ba to Allah ya ƙara albarka za ka faɗi abin da zan faɗi tare da ni za ka ce ashhadu
yawwa Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allahu
akbar. Wato ma'anan abin da kace ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma ka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne. Cikin wannan shaidawan naka, ka shaida annabi Isa shi ma manzo ne na Allah, ba ɗa na Allah duk da ban tambaye ka me addinin ka kafin yanzu ba, amma ne ba sai ka faɗa ba. Yawanci mutanen ƙasarmu addinai guda biyu ne mafi shahara, amma akwai waɗanda ma ba su ko ɗaya daga ciki ɗin. To annabi Isa ma manzo ne na Allah, annabi ne na Allah, duk ka yadda da wannan ko? Alhamdulillah. Addinin musulunci addinin adalci ne da rahma da zaman lafiya da kyautata mu'amala da dukkan bayan Allah. Kana da wani suna da kake so a kira ka da shi, menene sunanka? Ibrahim kake so? Masha Allah. Masha Allah. Sunan baban annabawa ke. Na san dai ka san ma'anar Ibrahim da asalinsa, Abul Anbiya. Alhamdulillah, Allah ya maka albarka Malam Ibrahim. Ga Malam Jamil nan an sa ka a hannunsa, zai koya maka yadda ake wanka da sauran abubuwan addini. Zaka da azumi da sauran ibadu duka na addini. Zaka ci gaba, insha Allah ga malami nan kana tare da shi. A nan Abuja kake zaune? Daga ina? Daga Bauchi. To Allah ya albarka. Dama ba a ɗauki hoton gaba balle mutane su ce ya zama siyasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi. Allah ya albarka a cikin addinin da ka shiga, kuma kamar yadda muka ce ka shiga dan Allah ne. Amma ba zai hana kuma a matsayinsa na bako a addini yana buƙatar taimako, inda mai hali ya taimaka min shi ma ƙarfafa ne. Su ne wal mu'allafati qulubuhum, din da aka faɗa a cikin waɗanda suke da haƙƙi a cikin zakka. Saboda haka babu laifi. Dan in muka gan shi dai ai suna da tsarin su, ga su Malam Jamilu nan yadda duk ya kamata sai su yi. In dai da wanda yake son taimakon shi sai ya kamata a taimaka ɗin. Ni ma ina kwaɗaitarwa a kan haka. Allah Ubangiji ya ƙara albarka. Allah ya ƙara taimako. Masha Allah. Za mu tsaya haka nan mu amsa abin da ya samu na tambayoyi. Wato ya ce ya halatta a baiwa wanda ba musulmi ba Qur'ani wanda yake fassarar Turanci, da Turanci wata aka rubuta. Babu laifi, ai babin da'awa ne, yana so ya karanta ya fahimci musulunci idan yana so ya musulunta. Babu laifi, ai Qur'anin da aka rubuta a Turanci ba Qur'ani ba ne, fassarar Al-Qur'ani ko aikin wani bawan Allah ne ya yi na ƙoƙarin kawo ma'anan Al-Qur'ani. Ba shi ne Al-Qur'anin ba, ma'anuna ne. Wani ya ce riya tana cikin ɗaya daga cikin fitinar da al'umma muka sami kanmu a ciki, kuma tana cinye mana ibadunmu ba tare da mun sani. Don Allah ne zan lazimta domin samun kariya daga faɗawa cikinta. Wato riya amsan matakai ne, amma dai mafi ƙaranci abin da za a faɗi shi ne wannan akwai alamar imani tare da mai tambaya. Tunda har yana tsoron riya ɗin, to ana fatan ya zama ya guje ta. Duk mutum da yake tsoron abu, ana fatan ya guji wannan abin da yake tsoro. Na farko kenan. Na biyu kuma, wato ita riya koyayyiyar aba ce. Ba wai yin sadaka a bayyane ko kyautatawa a bayyane ko ibada a bayyane shi ne alamar riya ba. Wani lokaci in yin ma shaitan ne ya sawwala maka kake yi. In yin za ka fita mai aikin alkhairi sai shaitan ya ce maka riya ne fa, sai ka fasa. To a nan ana son ka yi riganin hancin shaitan ne, ka turguzar da hancinsa. Ka ce sai an yi din shaitan na gane, kana son ka hana ni kyautatawa ne. Ina fatan mun fahimta. saboda haka kada tsoron riyaya ana ka aikin alkhairi, ka yi iya kokarinka da tsarkake zuciyarka daga riya, amma kuma ka aikata abin da yake alkhairi, kar ka aikata alkhairi. Ana haka ne Allah ya yarda, Allah subhanahu wa ta'ala zai tafi daga aikata riya. Kuma kar ka hukunci akan kowa cewa riya yake, kar ka hukunci, baka san niyyar mutane ba, dan shi abu ne wanda kuyan shi ya kai kuyan sawun kafan tururuwa, saboda haka ba za ka iya gane shi ba, ba a da saurin iya hukunci a kansa. Idan iyaye suka amincewa su aurar da ‘ya’yansu ga wanda suke shi, saboda bambancin yare, ƙabilanci, ya halatta yaran su yi aurensu ta hanyar samo wani magabacinsu ya aurar da su. Musamman idan kamar alkali ne, wato a mazhabin Malikiya ka san dai mace budurwa idan mahaifinta na nan, to ta ga tana da alwaliyun nufi in ba marainiya ba shi. In ba marainiya ba shi. To ka shi samu ce mahaifinta na nan. So, amma idan mahaifin mahaifi kuma ba wani dalili, aka da kuma zai zama fitina, zai yiwu shugaba kamar sarki ko alkali ya yi hukunci. Wannan kuma ba da hukunci ne. Ko da yake magana tana da tsawo akan wannan matsala, amma dai wannan shi ne maslaha. Wannan shi ne maslaha. Amma kamar yadda cin malaman Malikiya suna ganin kullum dai waliyi mahaifi yana da shi yake da ta cewa a kan ƴarsa. Wannan ma kuma akwai hikima a cikin wannan girma. Idan ba budurwa ba ce kuma wannan ka san hukuncin sa bayyana ne. Wannan na tambaya wani zan ce akan hadisin daura shekaru na kasa karanta, domin yanzu akwai waɗanda suke karyata hadisin saboda shekarun da suke tashi wa mata a cikin azumi. Allah mu shirya. Dai idan aka ce daura shekaru, ana nufin taƙaita manafi na barna a cikin bawa. Mutumin da ya tashi da azumi, ga yunwan azumi, ga ƙiyamun laili, ga sauransu, daman shedan ya taƙaita ƙwarai a ciki, ya zai rage cakuɗa da mutane, zai haka dai duk waɗannan abubuwan. Amma abin ba wai kamar wani wata ƙa'ida ce irin ta duniyan mu nan, a tunanin shedanun suna wani waje an je an kulle su, na'am to gallo to qadu da sauran waɗannan duka hadisai da suka zo, amma ba yana nufin abu ne kamar irin physical abu yanda muke kallo ba. Don haka a takaice shedanu suna nan, shedanunsu suna ɓatar da wanda suke ɓatarwa, amma ana taƙaita tasirinsu matuƙa. Babu watanda suke damuwa, suke shiga baƙin ciki, kamar yadda ba ranar da suke shedan yake shiga baƙin ciki kamar ranar Arafa, to haka ba watanda suke takura, lamarinsu ba ya yin masu yanda suke so, kamar watan Ramadan. Matuƙan an yi abubuwan da an yi Ramadan ɗin a yanda shari'a ta yi umarni da a yi azumin watan Ramadan ɗin, na azumta da tsayuwar Ramadan ɗin da sauran abin da ya ta'allaka da wannan. Ba yana nufin cewa shi ke nan shedanu na jikin waɗansu ko aljannu da sauransu ba za su tashi da makamanta wannan ba, wannan wani abu ne shi kuma daban. Yana nufin dai wato taƙaita faɗa wa saɓon Allah wanda shedan ne ke sawa a yi. Irin waɗannan nau'o'in saɓon Allah suna taƙaita matuƙa a watan Ramadan. Wannan ya ce wanda zai yi aikin haji ga mahaifinsa zai iya haɗawa ya yi wa kansa? A'a, haba, ai, ba zai yi ba. In za ka yi aikin haji ga mahaifinka, za ka yi aikin haji ga mahaifinka. Ko? Shi ma da sharaɗin ka riga ka yi wa kanka, sai ka zo ka yi wa mahaifinka shi kuma shi kaɗai, misali in za ka yi masa. Amma ba zai yi ka ce ka haɗa shi ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana labbaika an shubruma ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hujja an nafsika thumma hujja an shubruma, ko? Ga hadisi nan ko kamar haka.
wani a tambayan mutumin da ya ji wahala bayan ya ɗauki azumi, ya kama wani aiki mai wahala, kuma aikin ya kai shi ga ya ji ba zai iya kaiwa ba, ya sha ruwa. To, Allah ya kyauta. Ya danganta da yanayin jin ba za a yi kawo, misali ya ji zai mutu in bai sha ruwa ba, ko ya ƙware ko makamancin wannan misali, to kaga wannan duka hukunci ne daban-daban. Amma in ya ji kawo misali yana neman ya halaka, ko ciwo ya tashi masa, ko makamancin wannan ba tsoron faruwa ba, ya ji yana neman ya fita hayyacinsa, to wannan wani abu daban ne. In ya sha ruwa zai rama azumi ɗaya a maimakon wannan azumin da ya karya, ko ya ciyar, shi ne abin da Nasi ya ce wa alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, sai ya ciyar da miskini mudu ɗaya a maimakon wannan rana. To amma wannan malamai suka ce sai wanda ba zai warke ya sami ƙarfi da lafiyan da zai iya dawowa ya rama azumin ba. Amma matukan mutum zai sami ƙarfi da lafiyan da zai dawo ya rama azumin, to shi rama azumin shi ne hukunci a kansa. Shin mai karɓan albashi zai ba da zakka? To, ai shi kuɗi sai ya shekara ake fitar masa da zakka. Ko da yake wasu na cewa zai ba da zakka, amma dai wannan ba wani abin komawa kansa ba ne, amma akwai masu faɗin haka. Amma dai kuɗi sai ya shekara a wajen mutum, sannan ake masa zakka. Wato an ce sai ya shekara, wato ya shekara da fara fitar da zakka, ba kowane kuɗi sai ya shekara ba. Ko ya haɗa kuɗi, kuɗinsa ya kai nisabi, ya shekara bayan ya kai nisabi, zai fitar da zakka, ko da ya sami ƙarin wasu kuɗi shekaran jiya, kafin wato ya fitar da zakka da kwana biyu, zai shigar da su cikin kuɗin da zai fitar wa zakka, ko da kuɗin kuwa yaya ne suka zo masa, zai shigar da su cikin dukiyansa, zai fitar musu da zakka tare da dukiyansa, ba zai jira liyastaqbila aman jadidan da su ba su ma. Wannan ya ce idan ina ɗaukar nauyin karatun yaran ‘yan uwana zai ɗauke min biyan zakka? A'a, ba zai ɗauke ba. Shi zakka fa haƙƙin wanda za a ba ni, kai ba za ka gaya mashi ga yanda za ka yi masa da kuɗinsa ba. Ina fatan an fahimta. Haƙƙinsa ne ka ba shi dukiyansa, shi kuma ya yi abin da yake so da shi. Ko da yake wasu malamai sun tafi akan za a iya sayan masa abinci a bashi, fatan an canza sin kenan, ka ya baka saboda wato za a iya sayan abinci maimakon wannan abin da aka bayar, sai a bayar a maimakon shi, saboda hadisin Mu'az ibn Jabal ko a Yaman, da in ya karɓo Mu'az ne ko in ya karɓo zakkan, sai ya gaya musu ga abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fi so, sai ya canza musu da abin da sahabbai suka fi so, fatan a garin Madina aka fi bukata, dan haka suna ga cewa za a iya wannan. Wallahu alam. Amma ka sani dai bayan ya gama kunut sai ya shafa fuska ya ce amin. To, ba dai ce a yi haka ba, amma an yi ba ya ɓata sallansa ba ne. Muna tambayan wanda ake ciyarwa ga mara lafiya, ga wanda zai ciyar kenan, wanda kamar misali mai ciki, kamar mara lafiya, kamar tsohon da ba zai iya azumi ba, ko mara lafiyan da ba a zaton warkewansa da sauransu. Mudu ɗaya ga kowane miskini, mudu ɗaya shi ne ƙaunin jamhurin malamai. Akwai su aqwal ɗin banda wannan da yawa, akwai maganganu da yawa, amma dai a tsaya akan wannan shi ne mafi shahara. Wannan ya ce ya ake gane salihan bayi wanda ba a ambace su alqur'ani ba? Kyakkyawan zato, in ka ga sifofinsu ka kyautata musu zato, sai ka kyautata su don cewa wannan salihan bayi ne. Ko ba haka ba, kuma shi ne aka yi maka umarni da shi a cikin addini, ka kyautata ma musulmi zato. Wannan yana tambayan wani matsayi, to lokaci ya ƙure, lokaci ya yi. Yana tambayan wani matsayi ne mutum zai kai ya fara fatawa. Insha Allah za mu amsa gobe. Sallu ala nabiyil karim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.